This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
To, tare da sallama, sunana Usman Kabar, dauke da labaran duniya. Shedun gani da ido sun ce 'yan ta'addar Boko Haram sun kashe wasu mambobinsu guda 11 bisa zarginsu da ficewa daga kungiyar. Mazauna garin Miringa da ke jihar Borno, Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar sun dura a daren jiya kafin wayewar garin Juma'a, inda suka dinga caje gida-gida don neman tubabbin na Boko Haram. Wani mazaunin garin Muhammad Kimba ya faɗa wa manema labarai cewa sai da safe kawai aka ga gawarwakin mutanen da aka yanka a filin sallar Idi da ke wajen garin. Sai dai waɗanda aka yanka ɗin ana zargin sun daɗe da zuwa unguwar, amma kuma ashe ba su daɗe ba, domin kuwa mutanen garin har suna zargin cewa su ma 'yan Boko Haram ne. Jaridar This Day a Najeriya ta rawaito cewa dukkan mutanen an musu yankan rago ne. Sannan a jiya Juma'ar ne aka ji ƙarar harbe-harbe cikin birnin Maiduguri, da wasu suka ce a garin Zabarmari suna kyauta zazzaton artabun 'yan Boko Haram ɗin ne da suka kai wa sojojin Najeriya a wurin. Ana dai zargin Boko Haram da hallaka ɗimbin mutane da suka kai 150 tun bayan hawan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ƙudurinta ne magance matsalar Boko Haram. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya yi kira ga 'yan kasarsa da su zaɓi rashin amincewa da maganar tsuke bakin aljihu da ƙasashen suka yi domin maganar bashin da ta addabe su. Ya sanar da haka ne ga dandazon mutane 25,000 da ke zanga-zangar rashin amincewa da lamarin. Suna ɗauke da rubuce-rubuce da yake cewa, "A ranar 5 ga watan Yuli za mu kafa tarihi da cewa mun ƙi." Tsipras ya tabbatar da cewa zai zauna ba zai ji tsoro ba, kuma ba zai koka ba, haka kuma ba zai amince da maganar ba. Masu zanga-zangar dai sun nufi dandalin da ake kira Sintigma, da aka taɓa yin irin wannan taro na ƙin amincewa da tsuke bakin aljihu. A farkon zanga-zangar dai har 'yan sanda sun harba gurnetin fasa taro, har aka ɗan kaure tsakaninsu da masu zanga-zangar, kafin daga baya kuma aka kai ɗauki abin ya lafa. A lokacin da ake wannan taron, su kuma magoya bayan lamarin da suke so a tsuke bakin aljihu sun yi nasu taron su 20,000 nisan ƙasa da kilomita 1 da na masu ƙin jinin abin. Masu tsokaci dai suna ganin cewa ba mamaki masu zaben raba gardama ɗin za su amince da tsuke bakin aljihun, biyo bayan tsorata da kukulle bankuna da hannayen jari na kasuwanni da aka yi, wanda ya takaita hada-hadar kuɗi sakamakon abin da ya faru a makon da ya gabata. Jami'an tsaro a faɗin Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar a daidai wannan lokaci da ake shagulgulan kewayewar ranar 'yanci a Amurka. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta buƙaci mutane da su zauna a ankare don gujewa harin da 'yan ta'adda suka ce za su shirya a wannan wata na azumin Ramadana. Hare-haren da aka kai a ƙasashen Tunisia da Kuwait da Faransa ya farkar da ma'aikatar tsaron Amurka, wanda har sakataren ma'aikatar Johnson ya nemi cewa a kawo musu ɗauki mafi yawa don yin shagulgula cikin lura da kuma kwanciyar hankali tare da kishin ƙasa. Harin na ƙasashen da aka kai a baya-bayan nan ya hallaka ɗaruruwan jama'a. Ƙungiyar Al-Qaida dai ta ɗauki alhakin kai harin Kuwait da kuma Tunisia. Harin na Tunisia ya kashe mutane kimanin 38 a gabar tekun ƙasar. Hukumomi sun yi kira da cewa Amurkawa su zauna da lura tare da jan hankalin 'yan sanda ga duk abin da basu gane masa ba wanda yake zagaye da su, ko kuma abin da hankalinsu bai kwanta da shi ba. Haka kuma shugaban Amurka Barack Obama zai gana da shugaban jam'iyyar kwaminisanci a fadar White House a ranar Talata kamar yadda jami'an Amurka suka faɗa. Shi dai Inyu Puturong ya ce zai gana da shugaba Obama kamar yadda suka tattauna cewa za su yi wanda zai shigo ƙasar gab da in an gama wannan shagali na tunawa da ranar 'yanci ta Amurka. Obama na sa ran ganawa da shi domin ya tattauna akan harkokin da za su inganta maganar kasuwanci a tsakaninsu. Mr. Trump ne shugaban 'yan communist na farko da ya ziyarci Amurka din. Zai iso jim kaɗan bayan an gama wannan abu na shekara 40 na murnar zagayowar 'yanci na Amurka din. Haka kuma ƙasashe masu gaba a da ɗin su biyun sun shekara 20 da shiryawa, amma alaƙarsu ta zo ƙud da ƙud a ɗan tsakanin nan.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tafi da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da zazzabin na mai ɗan karen zafi na lassa fiba, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. Rahotonmu na uku zai magana a game da faɗakarwar da ma'aikatan lafiya ke yi game da irin matakan da za a ɗauka a wannan lokaci na azumi domin kare kai daga kamuwa da cututtuka. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantakore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan 1 na wannan shekarar. Don haka sai ku biyo mu sau da ƙafa domin jin jikakken shirin.
Murja baba iyar baba Allah sarki, murja baba iya mai tarbiya Allah sarki, tarbiyar kin ke marari domin Allah sarki, da fa mai bin dacewa don Allah sarki.
Banda komai ban ga masoyi ba, Allah ba ni masoyi na, Allah ba ni masoyi na, kuka ban ga masoyi ba.
Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta tabbatar da samun wanda cutar zazzabin lasa a ƙaramar hukumar alƙaliri ya kama.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya ja hankalin al'umma da su kula da tsaftace muhallinsu don kare kai da kamuwa da cutar lasa.
Maganan gaskiya ne. Mun samu report daya daga alƙaliri Jafanti, kuma da wuri-wuri aka ɗauki mataki, aka je aka bincika kesin, aka tawar shi dama yadda yake dole ne sai ka ilmantar da community inda abin ya faru, saboda in mutane suka zo kusa da shi za su iya ɗauka. Saboda haka kuma kamar kowa yanda kowa ya sani dai daga ɓeraye ake samun shi, saboda in suka zubar da ko bayan gidansu ko fitsarinsu mutum ya zo taba ko mai mu'amala da shi to yana iya dauka sai a ilmantar da mutane kuma yanzu hakan nan mun fara sa jingles wanda ake kira fadakarwa a radio community radios mu saboda duk mutane su san yadda za su yi da mu'amala saboda suka samu wannan ciwo ba wanda ya rasa ransa cikin ikon Allah mun samu report da wuri kuma dauki mataki da wuri magunguna dama suna nan yanzu hakan kaje system mu akwai wasu cututtuka wanda ba ma raba da maganin su kamar ciwon cholera din da musu yanzu damuna ta fara zuwa yanzu aka an fara fadakarwa kai irin su measles din da su sankarau duk lokaci ne na irin wannan sai an ilmantar da mutane yanda za su yi da rayuwarsu kuma da muka samu wannan report din ba mu zauna ba immediately da muna da abin da ake kira rapid response team suna na primary care code da suna nan kuma suna surveillance sun samu report they go out immediately to cikin ikon Allah dai da matakin da aka dauka ba samu wani bace-bace ba al'umma jiha shine babban sako na shine kiwon lafiya dai na al'umma ne ko musamman ma in ka ce shi primary health care wasu abubuwan ba na asibiti bane misali zan baka yanzu damuna tana zuwa zaka ga ruwa fara sauka an fara samun cholera shi cholera nan da kake gani kuma mu wanke hannu din zaka yi ka ci abinci ka kawo hannu ba ruwanka da cholera environment ɗinka ka tabbatar cewa is clean ruwa bai kwanta a waje ya shiga rijiya an zo an dauka an sha ba in zaka sha ruwan baka tabbatar da shi baka dafa ya sanyi duk wannan ba abin na asibiti ba abin ne a cikin gidanka kuma zaka ga ya sauka abubuwa da yawa saboda haka ba da hadin kai wa ma'aikatan asibiti mai amfani da asibiti da aka bayar mai abubuwa da yawa to sai muga rayuwa ya inganta
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko yake bayani a lokacin da aka samu kullan cutar lassa Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo duk da tsawon lokaci da aka dauka ana fadakarwa akan cuta mai karya garkuwar jiki wato sida ko menene ya jawo har yanzu ake samun masu kamuwa da cutar
Har yanzu kasar Najeriya na daya daga cikin kasashe sahun farko na jama'ar da ke dauke da kwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV AIDS a turance wanda kusan a wannan lokacin kwayar cutar ke kara yaduwa tsakanin al'umma to ko yaya yanayin kara yaduwar cutar a jihar Jigawa ga tattaunawar da muka yi da Dr. Haruna Usman na asibitin kwararru na Rashid Shakone a jihar Jigawan
a yanayin cutar HIV a jihar Jigawa kamar yadda a Najeriya wannan ciwo na HIV tana ɗaya daga cikin kasashen to haka nan jihar Jigawa a Najeriya tana cikin jihohi da suke da ƙarancin mutanen da suke dauke da ciwon HIV amma kasancewar mutanen jihar Jigawa su suka fi ƙarancin waɗanda suke da ciwon HIV ba wai a wani dalili bane dalilin ina ga shine kasancewar mutanen Jigawa ba su cika irin tafiye-tafiye sosai ba sannan kuma yawanci ma an masu tafiye-tafiye ne baya wuce irin haka kamar masu cirani wanda waɗansu sukan tafi da iyalinsu waɗansu kuma sukan kasance sun fahimci yadda matsalolin suke ba sa sa kansu a cikin halayyar da su dace ba ina ga waɗannan kaɗan daga cikin dalilai kenan sannan kuma Jigawa kasancewar jiha ce wanda ake ganin ta kamar jiha ce wanda ƙauye wanda bata samu irin ci gaba wanda akwai wuraren basha'a da sauransu ba wannan ya sake ina tunanin ya sake daƙile yawan yaduwar ciwon a jihar
kowane lokaci masu irin wannan cuta ta HIV ba raguwa suke yi ba ƙaruwa suke yi menene ya kawo to yawan masu cutar kullun suke ƙaruwa
kamar mu a nan jihar Jigawa abinda nake gani yake ƙara yawan wannan ciwon akwai wato auratayya yawanci mukan yi aure ba a yi gwaji ba wanda kuma yana da muhimmanci misali kafin a yi aure a ma'auratan su je asibiti a yi musu gwaji idan aka yi gwaji mutum ɗaya yana da ciwon ɗaya ba shi da ciwon sai a ainihin haƙura tunda an yadda wanda yake ɗauke da ciwon zai iya auren ɗan uwansa wanda yake ɗauke da ciwon to kasancewar ba a wannan gwaje-gwajen ta hanyar aure za ka ga misali wani yana da mata uku kuma ya je ya auro misali bazawara wanda mijinta ya rasu ba gwaji ba komai ya zo ya kawo ta a cikin iyali to kin ga idan ya tashi shi kansa zai dauki ciwon sauran iyalinsa za su dauki ciwon da kuma yaransa wannan ga wannan tana ɗaya daga cikin hanyar da ake samun wannan ciwon sannan banda wannan kuma akwai yawanci al'adar mu za ki ga yanzu misali masu karban aihuwa yakin duba za ki ga tsofi ne suke karban yawanci masu zuwa asibiti sai ba su da yawa wanda suka haihuwa a gida su suka fi yawa to wajen karban aihuwan nan tsofin nan za ki ga ba sa amfani da abubuwa na kare kai za su sa hannunsu haka ba safa ta kare kai da sauransu su karba haihuwa sannan kuma za ki ga yawanci mutanen da suke kusantar masu haihuwa za ki ga yawanci tsofaffi ne shi yasa ba abin mamaki bane ki ga mace tsohuwa misali wanda take da shekaru ta zo asibiti an ce tana da wannan ciwon
to likita idan muka yi duba kusantar kamar an fi karkata ta hanyar auratayya misali wurin kamuwa da yanayin wannan ciwo a wasu lokutan zaka ga wani ko ita macen ko shi namijin ya san yana da shi amma kuma sai yayi shiru ko ita macen ko namiji dai su je su auri ɗan uwan da ba su da shi kuma ka riga ka san kana da shi baka ganin idan gwamnati ta fitar da wata tsatsauran doka ta hukunta dukkanin wanda ya san yana da wannan ciwo ya je ya yi wata tarayya da wanda bai yi da shi wayannan abubuwan baka ganin kamar ba za a sami raguwar ƙara yaduwar ciwon ba
a kullun nayi magana akan ciwo mai kare da ko jiki nakan hikaito wannan maganar ya kamata majalisa ta bada wata doka wanda duka ma'aurata kafin su yi aure ko ƴan mata ko bazawara duk wanda zai yi aure ya kamata a tabbatar an yi gwajin HIV da sauran cututtuka wanda ake iya daukar su ta hanyar aure wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen daƙile
Dr. Haruna Usman kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halima Abdullahi Ganin shigowar watan azumi ya sa likitoci a jihar Maradi ta Jamhuriyar Niger suka shiga fadakar da al'umma don kare lafiyar su yayin wannan azumi.
Ga alƙawarin da likitoci suka dauko gaban Allah da gaban gwamnati domin kare lafiyar al'umma. Likitoci na ci gaba da bada shawarwari ga mutanen da ke fama da cutuka wajen bude baki da sahur lokacin azumi. Dokta Mana Amadu ƙwararren likita Gaura Hassan
Abin da ke saurin shiga cikin jiki shine ruwa da sukari. Kuma abin da ke saurin gudawa shine ruwan da sukari. Don ka sai a yi takatsantsan. Lokacin da ake azumi, mutum bai kamata ba ya shiga cikin rana mai zafi sosai. Saboda idan ya shiga cikin rana, wannan ranar za ta sa ya dinga zuwa, ya dinga jibi yana zuwa da ruwan shi. To wannan zuwa da ruwa da yake yana iya kawo matsala, yana iya kawo mashi kaman karamcin ruwa a cikin jikin shi. To karamcin ruwa kuma yana iya kawo babban matsala in ba da matakai ba kwakwa. Shi ma haka nan suga, saboda in yana ayyuka masu wahala, suga din shi yana iya ƙari a cikin jikin shi, yana iya karamci sosai. To idan hoye karamci sosai abun babban matsala ce. To wajen buɗin baki, shi mai azumi sai ga yana iya cinkomi idan zaka buɗin baki. Abu na farko zakai kasancewa da suga da ruwa su ne jiki yake unguwani da su nan take kenan su ne na farko wanda mutum ya kamata shi unguwani da su ruwa da suga to suga din kuma ka tabbace suga ne wanda ba zai kawo matsala ga jikin kada mutum ya kwashi nama da yawa ya kwashi wake ya kwashi wani wane ne waɗanda suna da nauyi saboda su narke su akwai wahala ga jikin bil'adama da haka mutum wajen buɗin baki sai yayi takatsantsa
sannan bugu da ƙari Dokota ga masu fama cutar gyambon ciki, hawan jini da diabetes, ina ma kuma su albarkacin azumin watan Ramadan. Dokta Mana Amadu sai ya bada amsa.
Dan haka mutum inda yana da estoma bai warke ba, ya jara baya gani in yana iyawa. Idan ya ji ba iyawa to wannan Allah ya gani yana iya daina ya tambayi malamai su bashi jawabi me ya kamata yi. Kana da estoma akwai wani sinadari wanda ke fito wanda ake cewa acid. To wannan acid kin ya fito yana iya ya ci naman mutum. To in yana cin naman shike sa mutum yana jin wannan ciwo yana iya ma har ya hude hanjin mutum to dan haka abu na farko dai mutum yana da cutar suga ya je ga likitan shi ya bashi jawabi ga kai kamata yi an sani misali duk wanda ake ma allura ta maganin diabetes to akwai hatsari a ce yayi azumi saboda ita allura ba a yi ta ma sai mutum ya ci abinci kuma nan suga yana iya ya hau ya karu misali mutum ya je wajen buɗin baki ya kwashi suga da yawa ya sha kaga nan kuma diabetes kin shi yana iya ya tsananta to bayan wannan akwai wanda suna iya samu sauki har diabetes kin ma akwai lokacin da ana iya samu saukin shi in suga yayi yawa da rana baka ci abinci ba kai aiki to suga na ai ragewa zashi to sai dai yana bukata ana bincikawa ana duba a gani kaka matsayin suga din naka yake a cikin jikinka musamman dai waɗanda ke da kiba in suna azumi ba su kwasa mai kodiya suna sha, ba su kwasa suga diya suna sha. Abun yana iya zo musu da sauki saboda rashin cin abinci zai sa su yi amfani da kitchen da ya taru a cikin jikin su. In sun kai amfani da wannan kitchen zai sa hanyoyin jini su bude yanda ya kamata. Tension kin haka sai ta rage ta zo yanda jiki yake bukata, shi aiki daidai yanda yake bukata.
Shaibu Mali, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mali. Da wannan rahoto na Shaibu Mani za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka shirya karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger, inda a yau za mu kawo ci gaban tattaunawar da muka fara da Dr. Usman Muhammad, babban jami'in lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Niger, a game da cutar zazzabin cizon sauro.
Magani ba, akwai magani ko ba magani? Akwai magani, yawa, akwai magani. In mutum ya kamu da wannan cuta, idan muka yi bayani da ka fara jin ciwon kai da shauransu, abin da ya kamata shine a garzaya zuwa asibiti ko ba haka ba. An je asibiti, ai tanadin abin da za a yi. Gwamnati ta tanadi. Akwai na'urar da za a gwada jini a gani in zazzabin cizon sauro ne mutum ke fama da shi. Sannan akwai kuma magani kyauta wanda za a bayar. Duk kun san da wannan kuma kuna zuwa asibitocin mu suna nan. Wannan ba san ƙara bayani ba. Babban magana dai shine rigakafi. Muna ganin shine zamu dawoma kan shi magana zamu yi nan gaba. Da ce rigakafi ya fi magani ko? Da farko sanin menene shi zazzabin cizon sauron nan, in dai haka san bayanin shi, wannan ma shi babban rigakafi ne. Yanzu dai kun ji bayani da aka yi muku abin da ke sa zazzabin cizon sauro da kuma yanda ake kama shi. Ana bayani sosai ga radio, ga television, akwai ma drama da ake yi zuwa sakuna-sakuna cikin nan tarayyar jihar Niger, wanda gwamnatin jihar Niger take dauki nauyin yin su. Muna so kun san da wannan ababan. Na biyu kuma shine babban magana tsafta. Tsafta kuma akwai tsafta na jikin mutum, tsafta kuma na muhalli. Tsafta na jikin mutum kun sa abin da yake nufi. Bai wuce a tsafta jiki ba, a yi wanka da ya kamata, a sa riguna a rufe jiki. Rigunan da ake sa har da zani yana da amfani, musamman shi sauran da ke cizo sun fi yawo da yamma gushin magariba. Haga wani lokaci sa ga yaro gashi nan an bashi ba taguwa ba komi. Haga sauran ya samu wajen ci kenan straightforward. Da ya zo kawai sai kafa baki ya zuƙa ya gaba. Iya ta da wani ɗauki da wannan cuta na plasmodium sai ya haɗa ma yaro. To ka gani sa tufa yana cikin kariya. Sannan muhalli abinda kawai nake nufi shine tsaftace su magudanar ruwa da kwatami ga sunan suna ko ina dai ba abin nan ba tsafta. Ko san abin da nake nufi dai da juji da sauransu. Dan shi ƙwayan sauro ko da ɗan kwanko ne in dai akwai ruwa a ciki kamar can ba kwanko wanda aka jefar in dai har ruwa zai taru ciki. Yana iya shiga wurin ya ƙwayan su ya hayafa. So yana da kyau mu kula da yadda muke zubar da a juju da shauransu. Musamman irin ruwan da muke tarawa a gida, za a ga an ajiye drum ko kuma wani roba hakan nan an tara ruwa ba murfi. Sauran da nan duk kusa abin yake faɗa duk kun sani. Nan da nan sauran sai ya zo ya hayafa nan. Ga ce ko ya fara yaɗa wannan cutan. Na uku shi ne amfani da gidan sauro. Gidan sauro kuma ya san duk kusan da wannan. A shekara wajen biyar da suka wuce, gwamnatin jihar Niger ta raba wannan gidan sauron gida. Watan da ya wuce an sake kuma rabawa, an bi gida kuma a raba. Ina fata dukkan ku nan kun samu gidan sauro. Ba samun ba, ana kuma kwana a ciki ko wannan ta sa kai ƙasa a kwana a ciki. Shi yasa ne muku bayani. Wani za ce a'a ai sai damuna ne sannan sauro ke ko yanzu na muku bayani a kofa sauro ko yanzu nan zai iya yaɗa wannan cutan. Mun san cewa da damuna sun fewa saboda meye kuma saboda kuma muhallinmu da ba tsabtacce suke ba, ga gwata ga shauransu ga juji. Sannan kuma na san yawancin kun san cewa in kun zo a awo da ake zuwa ana ba mata masu juna biyu gidan sauron nan ko ba haka ba? Ana bayarwa kuma dai kyauta ne tanadi da jihar Niger ta yi. Sannan kuma mata masu ciki har a yau akwai tanadi kuma da aka yi na magunguna da ake badawa saboda a rage tsananta wannan cuta in mace ta same shi ga kanta da kuma ɗan jaririn da ke cikinta. Wasan na bayani cewa mace mai ciki tana cikin haɗari sosai in wannan cutar ya same ta. In mace ta kai wata huɗu, tana ɗauke da ciki ya kai wata huɗu, sannan za a fara ba ta wannan ƙwayan magani. Ina fatan duk kun sani wata nawa wata huɗu. Sannan kuma bayan da sau biyu ake badawa, bayan wata huɗu sati huɗu kenan. Bayan sati huɗu da bata na farko za a kuma bata aƙalla za ta yi sati huɗu tukunna, wata in ya ce ya kai wata biyar ko shida ko bakwai. So sau nawa sau biyu ake badawa kuma sati huɗu tsakani. Sannan kuma a wata huɗu in ciki ya kai wata huɗu shi za a fara. Wannan yana da muhimmanci sosai da yana kawo kariya sosai ga mace mai ɗauke da juna biyu da kuma yaron da ke cikinta. Don bayanin da na yi ɗazu na cewa abin da ke haddasawa shi zazzabin cizon sauro ya kasa yana sabari fa mace dauki ciki ya zube saboda tsananin wannan ciwo ko kuma yaro a haife shi barai ko kuma yaro a haife shi bai da nauyin da ya kamata yana da shi saboda tsananin wannan cuta so a takaice da guguje nayi bayani na wannan cuta ya rage gare ku ko ga wasu tambayoyi ayi tambaya na kamar an fara gajiya ko da zama so masu tambaya ku yi tambaya kafin ni ma ina tambayan
Duka-duka anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Layya 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 mahaulilo.
Layya 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 mahaulilo.
Farin fure na da ban sha'awa, tangaɗi na kunin dawa, zama na aure da ban sha'awa, lada nake so mu same su.
To masu sauraro anan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
Tuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To wani jirgin saman kasar Switzerland mai amfani da hasken rana ya sauka a Hawaii da misalin karfe 6 na safe a jiya Juma'a bayan gama shawagi mafi hatsari na tsawon kilomita 35,000 ba tare da dugon mai ba. Wannan ce ta sa aka ce shi ne jirgi na farko wanda ya zama a cikin tarihi da aka yi irin wannan gwaji da shi. Sunan direban Andre Bosbage wanda ya yi tafiyar sa'o'i 120 ba ƙaƙƙautawa. Haka kuma sai da ya samu wanda ya bi shi zaman shedar ya game zai faru ko kuma ya gane ma idanunsa wani ba Amerika Steve Forsyth wanda kuma yana cikin jirgin ya kuma je tare da shi aka sauka. A lokacin da jirgin yake sama matuƙin ya sa jirgin a cikin tsarin tuƙin tuƙa da kanka har sai da bacci ya ɗauke shi na kusan mintuna 20 sannan ya dawo kan tuƙin jirginsa. Jirgin ya tashi ne daga kasar Japan, sannan wani matuƙin jirgin ɗan kasar Swiss ɗin zai tuƙa jirgin daga nan Hawaii inda ya sauka zuwa birnin Phoenix da ke Arizona ta nan Amurka. Wasu masana kimiyya a Swiss ne suka fara wannan tunani masu suna Bosbach da kuma Picard wanda suka fara wasa kwakwalwar yadda za a ƙera wannan jirgi da zai yi aiki da hasken rana. Shedun gani da ido a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan ta'addar Boko Haram sun yanka wasu mambobinsu guda 11 bisa zarginsu da ficewa daga ƙungiyar. Mazauna garin Miringa da ke jihar Borno Najeriya sun tabbatar da cewa mayakan sun dira da daddare ne a daren Juma'a kafin wayewar gari inda suka dinga caje gida-gida suna tuntubar ina za su ga su waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wani mazaunin garin Muhammad Kimba ya tabbatar da cewa an gagawar wakin mutanen a yanki a filin sallar Idi da ke wajen gari. Su dai waɗanda aka yanka ɗin an musu yankan rago ne sannan kuma mutanen unguwar sun ce ba su daɗe da zuwa ba wanda kuma dama suna zargin cewa 'yan Boko Haram ɗin ne. Jaridar This Day ta rawaito cewa waɗannan mutane da aka yayyanka yankan rago aka yi musu. Sannan a jiya Juma'a an yi ƙarar harbe-harbe inda kuma mazauna garin Zabarmari suke kyauta zaton harin 'yan Boko Haram ɗin ne wanda suka kai wa sojojin Najeriya da ke zaune a garin. Ana dai zargin ƙungiyar Boko Haram da halaka ɗimbin mutanen da suka kai yawan 150 tun bayan hawan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ƙudurinsa shine yakar ita Boko Haram.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Neo Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.